السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أي مجمونا وني ميتار البركة نا تلاتة در اللاربة شاب يرد وتنشعب بان hijrar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 7 da watan 3 watan Maris miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallaci mai tarin albarka na Abdullahi bin Abbas wanda aka fi sani da masallacin Ul a darasi na 32 mun kwana aya ta 52 mun kwana aya ta 247 da ka yau darasi na 53 a wannan sura mai tarin albarka ta Baqara zamu tashi aya ta 200 da 48 da kuma aya ta 249 idan Allah subhanahu wataala ya kaddara a arama sai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qala lahum nabiyyuhum إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bamu labari har yau dai mutanen annabi Shamuil bayan ya ce inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika qalu anna yakunu lahu الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم النبي سو يتشيد سو إن آية ملكه na daga cikin ayar cewa shine sarki wanda Allah ya kora akan ku ayya atiyakum at-tabut watan sandokin annabin Musa da aka bar masa gado yazo muku da shi bayan ya kasance ya kubuce a hannunku fihi sakinatun min rabbikum akwai natsuwa a cikin sa daga ubangijinku wa baqiyatu mimma taraka al Musa wa al Harun da kuma sauran abin da iyallan annabi Musa da iyallan annabi Harun suka bari tahmiluhul malaika wanda mala'iku suke dauke ko sun zo da shi inna fi zalika la'ayatan lakum tabbas a cikin wannan abun akwai abun lura, akwai abun karantarwa gare ku, alama ce ta cewa ku gane cewa ash-shaytanu tashini annabi mai shugaban da Allah ya zaba muku in kuntum mu'minin, amma da sharadin in kun kasance masu imani. Maluman tafsiri sun tattauna akan wannan aya bayani mai dogo kware da gaske, amma za mu iya takaita ababen akan abunda wato muke ganin shi ne za a yi zai fa'idantar da mu kware da gaske, saboda wasu kalimatikin ma isra'iliyat ne a cikin wannan kissa. Da Allah subhanahu wa ta'ala ce inna ayatan qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi. Al-aya huna tadullu ala al-alama, ana nihin alama, ay alamatu mulkihi, inna alamata barakati mulki talut alaykum an yarudda Allah alaykum at-tabut alladhi ukhidha minkum. Na daga cikin watan albarkar mulkin shi talut da zai yi shine Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar muku da sandokin da aka karba daga wajenku, ay wanda al-imam al-qurtubi ya hakaito cewa shi at-tabut kana min sha'nihi fi ma zikira annahu anzilahu ala adam alayhi salam. Shi wannan sandokin daga cikin abun da malaman tarihi suke ambatarwa shine wannan sandokin Allah ya sabkar da shi akan annabi Adam alayhi salatu wassalam. Fa kana indahu ila an wasala ila yaqub alayhi salam. Wannan abun ya kasance gun annabi Dawu annabi Adam har zuwa ana gadan sa har aka zo wajen annabin Allah annabi Yaqub. Fa kana fi bani Isra'ila yughlabuna bihi man qatalahum hatta asaw. Banu Isra'ila sun kasance duk lokacin da za su fita yaki to suke fita da wannan sandokin, to kuma idan suka fita da wannan sandokin sai su ci nasara da ikon Allah subhanahu wataala. Sai aka wayi gari suka zo suna sabon Allah subhanahu wataala, suka bijire game da karantarwar annabawan Allah da kuma abinda Allah subhanahu wataala ya sabkar akan su. Fa ghulibu ala at-tabut, wannan ya sanya sai aka yi nasara akan su game da kwace wannan sandokin da annabi Yaqub ya bar musu, har aka je aka kwace wannan sandokin wanda Jalut shine wanda ya yake su ya ci galaba akan su da shida wato sahabbansa, wanda wannan shi zancen al-Imam Saddi alaihi rahmatullahi ta'ala sai ya karbe shi wannan sandokin daga wajensu. A ƙarƙashin wannan bayanin sai al-Imam al-Qurtubi yake cewa wa hadha adallu dalil ala anna al-isyan sababul khizlan. Wannan na daga cikin mafi ƙarfin dalili da yake karantarwa cewa saban Allah subhanahu wa ta'ala yana jayo tafiwa da halaka a cikin al'umma. Idan al'umma ta kasance tana saban Allah, to Allah yana dora maƙiyanta a kanta su dinga azabtar da su. Jama'a ko mun fahimta, a duk lokacin da aka wayi gari za a samu cikin al'umma masu saban Allah subhanahu wa ta'ala, ko saban Allah ya bayyana kiri da muzu a ciki kuma ba masu hanawa, to hanya ce aka dauko ta Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshen wannan al'umma ta hanyar halakarwa. Al-Imam Tabari alaihi rahmatullahi ta'ala yace falamma sa'alu nabiyyahum al-bayyina ala ma qal, lokacin suka tambaye annabin su annabi Shamwil akan dalilin sa hujjar sa ta cewa Talut shine sarkin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jagorantar da shi akan su domin yayi ya fitar da su wajen zuwa wajen yaki. Da'a rabbahu, sai annabi Shamwil yayi addu'a, saboda ka san mutane suna da bukatar mu'jizat. To da yawa annabawan Allah da dama an shaka musu wannan takarkar, in abun da ka faɗa da gaske ne to ka kawo dalili, ka kawo hujja. Wannan ba annabi Shamwil kadai ba, annabin Allah annabi Salih hakan ta faru da shi da mutanansa lokacin da yayi wa'azi suka ce ba za su imani ba, a ƙarshe so suke su ga taguwa ta fito cikin dutse, kuma sai ga taguwa ta fito daga cikin dutse kuma da ciki da juna biyu. Wannan ya sanya wasu suka gaskata wannan abun. Annabawan Allah annabi Nuhu shi ma mutanansa ba su yi imani da shi ba kai tsaye haka, sai da ya zo ya kera jirgayya, wasu suna ganin kamar ba haka bane, wasu suna ganin kamar ba haka bane da sauran annabawan Allah. Hatta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga cikin kafirai akwai suka nemi cewa in shi annabin Allah ne, to ya nuna musu abun kiri da muzu kiri da kiri, ya nuna wata alama har suka nemi da wata ya tsage Allah ce iqtarabatus sa'atu wa shaqqa al-qamar kaga duka wa'annan Allah yana kawo su ne domin karantarwa annabi Musa shi kansa da zai je wajen Fir'auna sai da aka bashi aya dalilin da zai rika in ya je yayi wa'azi aka karyata ya kawo wannan da zai gaskata sai Allah ya bashi sanda sannan kuma aka sanya haske na fitowa daga hannun rigarsa wannan sai ya sanya wasu suka yarda da cewa annabin Allah ne amma kuma wanda ba sa da rabo basu gaskata ba wa'annan mutanen su ma banu Isra'il mutanen annabi Shamui sai suka nemi cewa to ya kawo dalili ya kawo hujja akan cewa Allah ne ya yarda da cewa Talut ya zamanto watan jagoran su to sai addu'a da'a rabbahu sai roki ubangijin sa subhanahu wataala fa nazala bil qawmi alladhi ukhidha at-tabut da sai Allah subhanahu wataala ya samkar da wa al'umma ta ci galaba akan su ta dauki wannan sandokin sai Allah ya samkar musu da rishin lafiya Allah subhanahu wataala ya samkar musu da rishin lafiya wa suka ce a'a ba rishin lafiya bane watan wada'uhu fi kanisatin lahum wannan akwatin da suka karba mutanen Jalut da suka karbi wannan akwati sai suka je suka sanya shi cikin wata toci a gidan da Kirista suke bauta iglis kenan go suka kai wannan akwatin a cikin iglis suka aje wanda akwai goma a kansu a cikin wannan iglis fakanatil asnam ay tusbihu mankusa sai kasance ana wayewar gari sai a zo a iske gumki an kufar da shi ababin da suke bauta sai kasance idan suka zo da sahe sai su tarar da wannan gumki an kafar da wa'annan gumakan an juyar da su an karya su wasu ka ce a'a wada'uhu fi baiti asnabihim ba iglis bace wani gida ne na musamman da suka sanya allolinsu a gumakan da suke bautawa sai suka sanya shi watan wannan at-tabutkin wannan sandokin ay tahta as-sanam al-kabir ay qasan tahta as-sanam al-kabir qasan ay gumkin da yake da girma babban gumkin nasu fa asbahu wa huwa fawqa as-sanam da suka zo da sahe da suka iske sandokin da aka aza kasa aka dora gumki a kansa to ga kuma abun ya juya kasa reshe ya juye da mujiya sai ga gumkin kasa sandoki watan a sama fa akhazuhu sai suka kama wannan sandokin wa shadduhu suka daure sa ila rijlaihi zuwa kafafun wannan gumakan suka daure sassan ga kafafun wannan gumakun fa asbahu wa qad qutiat yad as-sanami sai suka waye gari kuma da washe gari suka zo gobe sai suka tarar da ai hannayen wannan gumki an karya su da kama kafafun gumkin bai da hannu kuma baya da kafafu wa ulqiyat tahta at-tabut suka tarar da shi shima an jefar da shi karkashin wannan sandokin to fa akhaduhu sai suka dauki wannan tabut cikin wannan sandokin wa ja'aluhu fi qaryati qaumin sai suka yi shi wani kauye wani gari saboda suke ya zai musu annoba abawan bautar su wannan sandokin yana kawo karshen su to kada a samu matsala mutane su juye su gano abin da ke faruwa sai suka dauke wannan sandokin sai suka kai shi wani gari wani kauye to da aka kai shi wannan kauyen shi ma fa asaba ulaikal qaum aw ja'un fi a'naqihim sai Allah ya jarrabi mutanen wannan garin da wani rashin lafiya a wuyansu falamma azuma bala'uhum lokacin da bala'in yayi yawa a cikin mutanen garin mutanen gari suka famu da rashin lafiya ga annoba ta zo ta dalilin kawo wannan sandokin ay kaifa ma kana qalu ma hadha illa li hadha at-tabut suka ce duk wannan abun da ke faruwa fa ba komai bane ya ja muna dalilin kawo wannan sandokin ne a cikin wannan garin namu in muna son mu samu kubuta da wannan annoba da muke fama da ita ya zan dole wajibi mu cire wannan sandokin daga cikin wannan garin watan mu wulgar da shi ko mu tura shi zuwa ga banu Isra'il a wata kissa aka ce wata mata ce ta ba su labarin cewa ai wannan tabutkin wannan sandokin asalin shi na watan banu Isra'il ne malan sai suka dauki wannan abun wa wada'uhu ala ajlatin bayna thawrayn wa arsaluhu ma fil ardi nahwa bilad bani Isra'il nan take ba shi kasa a guya ba sai suka dauki wannan sandokin suka nemo maraƙai katta masu jinkan su samaruka a cikin maraƙai sai suka dora kura kura dai wannan da ake dora ma amalanke sai suka samu amalanke suka dora wannan tabutuki wannan sandokin suka daura ma maruta wannan amalanken sai suka fitar da shi suka sake sa hanyar banu Isra'il wa ba'atha Allahu mala'ika sai Allah subhanahu wataala ya aiko da mala'iku tasuqul baqaratayn hatta dakhalata ala bani Isra'il sai Allah subhanahu wataala ya turo mala'ika guda biyu suka kora wa'annan shanun har sai suka zo gari a gumbanu Isra'il a kasar da annabin Allah annabi Shamul yake annabtaka wa hum fi amri Talut suna akan zancen Talut to da suka gane ga wancin akwatin da aka kwace a hannunsu shekara da shekaru wanda alama ce ta cewa suna cin nasara da galaba da suka ga ya dawo musu sai suka ce wannan alama ce ta cewa ai za a tabbas abinda Shamul ya faɗa gaskiya ne cewa Talut shine sarkin da Allah subhanahu wataala watan ya zaba musu wa hadha huwa hamlul mala'ikati littabut al-imam at-tabari yace wannan shine da Allah ya ce tahmiluhu al-mala'ika ai mala'iku suka koro wannan sandokin zawwa a cikin zawwa banu Isra'il jama'a ina fatar mun fahimta sai Allah subhanahu wataala ke cewa e fihi sakinatun min rabbikum ko wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun a cikin sa a cikin shi wannan sandokin akwai as-sakina akwai natsuwa min rabbikum daga ubangijinku maluman tafsiri azantar al-imam al-qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala sun yi sabani akan me ake ni da as-sakina anan da Allah ya ce fihi as-sakinatu min rabbikum akwai natsuwa daga ubangijinku suka ce kalmar sakina ma'khuth min as-sukun an dauko ta ne daga as-sukun wanda ana nihin al-waqar ana nihin natsuwa ne ana nihin na natsuwa suka ce as-sakina ruhun min Allah wani ruhun ne daga Allah subhanahu wataala ta takallamu da yake magana fa kanu idza ikhtalafu fi amrin nataqa bi bayani ma yuridun wa idza sahat fil harbi kana zafru lahum wannan as-sakina suka ce ruhi ne daga Allah subhanahu wataala a wani zance na maluman tafsiri wanda wannan ruhi daga Allah subhanahu wataala watan yana magana a duk lokacin da su suka samu sabani wa junansu to sai ya kawo karshen sabani sai ya magana ya walwale musu gardamar abinda suka yi sabani akan su sai ban matazare da abawa sannan kuma idan aka fito wajen yaki in yayi kururuwa yayi ƙara to alama ta cewa za su yi nasara a cikin wannan yakin wannan shine kauli na aure na biyu kauli na uku suka ce as-sakina hiya rihun wani abun nan ne wani iska ne wanda yake da huska iska wannan mai tasowa wanda yana da huska ka wajihil insani kamar huskar mutum yake a cikin wannan akwati yake wanda kaulin Imam Ibn Abbas ne sahabin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wasu ga ce haywanun kalhir suka ce dabba ce shi sakinan da Allah ya ce fihi sakinatun to wata dabba ce kamar mage kamar musa wanda lahu janahan yana da kurkuke guda biyu suffar musa ce amma kuma da kurkuke ta tare da shi sannan kuma da bindi sannan kuma yana da haske a idanunsa sannan kuma idan ya kalli abokanan gaba to sai ya inhazamu sai gaba da surazana sai a ci galaba a kansu ina fatar mun fahimta wasu ka ce tasqun min zahabin wani kwano ne daga zinariya min aljanna da Allah ya dauko su daga cikin aljanna kana yuksalu fihi qulub al-anbiya wanda ake wanke zukatun annabawa a cikin wannan kwanon wannan maganganun malamai akan sakina kenan amma da al-imam at-tabari yazo sai ce was sahihu abinda yake ingantacce tabbatacce annat tabuta kanat fihi ashiya cewa wannan sandokin akwai ababe masu dimbin yawa a cikin sa fadila masu kuma falala masu girma min baqayil anbiya daga cikin ababen da annabawa suka bari wa atharihim da kuma gurabun su kayan tarihi da suka bari fakanatin nufus taskunu ila zalika zukatan masu imani ta kasance tana samun natsuwa ta dalilin wannan tabutukin da wannan saddokin wata anisu bihi sannan kuma tana samun kwanciyar hankali da shi wata kuwa kuma tana karfafa idan ta gansa wannan shine abinda al-imam al-qurtubi ya faɗa yace kamar da ta tabbata a cikin hadisin da al-imam muslim ya fitar daga barra Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda yace wani mutum ya kasance yana karanta suratul kahf a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yana karanta suratul kahf a gidansa malam wa indahu farsun marbutun ya daure abun nan kinsa dokinsa ya daure dokinsa a gidan kuma yana karanta abun nan yana karanta suratul kahf sai ga girgiji yana sabkowa yana lullube wannan dokin shi kuma ya kasance watan faja'alat taduru wa tadnu sai ga watan girgijin yana kewayawa kuma yana kusantuwa daga zuwa wannan dokin waja'ala farsuhu yanfur shi kuma dokin sai ya fara ƙara yana abun nan yana kai kawo a cikin gidan falam ba asbaha daga ri ya waye bai yi wata ba bai tsaya wasa ba sai garzaya gun annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa zakara zalika lahu sai bai wa manzo allah labari jefa na ga abun mamaki ina karanta alqurani da kuma surar nake karantawa suratul kahf sai na ga wani girgije ya sabka a gidana wanda yana kewayawa kuma yana saukowa kusa da dokina har ta kai dokin yana dan dagawa sama yana zabura sai bai wa manzo allah labarin wannan faqala sai annabin allah yace tilka sakinatu tanazzalat lilqur'an wannan natsuwa ce ta sauka ta dalilin karatun alqur'ani kenan da haka allah yace fihi sakinatu a cikin sa wato akwai natsuwa mimma taraka ko min rabbikum daga ubangijinku wa baqiyatu mimma taraka alu musa wa alu harun da kuma saura abunda annabi iyallan annabi Musa suka bari da kuma iyallan annabi Harun to sai malum suka tattauna akan to me annabi Musa ya bari shi ma annabi Haruna me ya bari kuma tunda Allah ya ce akwai abunda suka bari a ciki sai suka yi maganganu akai magana guda biyar kaulin fari suka ce sandar annabi Musa da kuma sandar annabi Harun sandar annabi Musa da kuma sandar annabi Harun da kuma alwa allunan da annabi Musa ya karbo da yayi munajati da Allah ya ce wa alqal alwah sai ya gulgad da wa'annan allunan to ai alwan ya kare ko wannan abun da Allah da ya tattara da shi a ciki ina batar mun fahimta al-imam ikrama sai ya kara ya ce kuma daga cikin sa kuma akwai at-taura shi cikin wannan sandokin akwai at-taura wannan zance na farin kenan zance na biyu suka ce ai sandar annabi Musa ce da tufafin annabi Musa da kuma tufafin annabi Harun da kuma allunan da annabi Musa ya karbo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala na at-taura shi da yake cikin wannan sandoki wasu ka ce a'a ma'auni ne na kwano wanda yake na zinariya wani ma'auni ne da ake yin awo ko a auna kilo ko kuma auna abin yauni a kansa wanda ake auna yauni a kansa wanda wannan kwanan daga zinariya ne aka yi sa da kuma abin da ya shafi sandar annabi Musa da kuma rawanin annabi Harun da kuma a wancan abun na allun da annabi Musa ya wulgar da ya kare to wannan sauran abun da ya tattara to da shi a ciki wasu ka ce a'a abu guda biyu ne kawai ke ciki abin da ke ciki sandar annabi Musa da kuma takalminsa saboda lokacin da ya zo ai ya fita takalmi ko ai da yazo ya ji wulgar da abin nan wa alqal alwah da ya wulgar da wannan allunan to kuma ya fita takalmi suka ce to wa'annan ababen su ne abin da ke ciki sai kauli na biyar suka ce abin da ke ciki shine aljihadu wa qitalul a'da an rubuta abin da ke cikin wannan sandokin ai rubutawa akai akan a tashi ayyaki domin kalmar Allah subhanahu wa ta'ala kuma in za a yaƙa ga wanda za a yaƙa a yaƙi makiya Allah subhanahu wataala dai almuhim duk abin da ka faɗa daga cikin wannan malamai sun faɗa bai huce ai kasance sandar annabi Musa ce da takalmi da tufafin sa da at-taura duka ana iya samu a cikin wannan akwatin Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai Allah ce tahmiluhu almalaika mala'iku suna doke da shi sai malamai suka tattauna suka yi sabani a wajen tahmiluhu almalaika akan kauli guda uku suka ce na fari tahmiluhu almalaika wa'ancan mutanen da aka jarraba da ciyon wuya a wuyoyin su suka doro wannan sandokin a saman amalanke tare da marakai guda biyu to lokacin da aka fito da su garin to mala'iku sai suka koro su suka zo da shi har cikin garin da garin Banu Isra'il to wannan shine ma'anar tahmiluhu almalaika suka ce a'a annal mala'ikata ja'at bihi mala'iku su suka zo da shi daga sama mala'iku wato su suka zo da shi daga sama kauli da suka ce a'a annahum ra'awu at-tabut fil hawa suka ce kawai abin da suka gani shine ga wannan sandokin nan cikin iska yana tahe sai ga sandoki a iska ir yadda annabi Sulaiman ya tafi Allah ya hore masa iska kaga in Allah ya ga dama dukkan komai halitta ce tawabi ta Allah subhanahu wataala in ya ga dama sai Allah ya yi yadda yake so kuma Allah zai iya ko to sai Allah subhanahu wataala a kauli wannan malaman suka ce Allah subhanahu wataala sai ya turo mala'iku suka koro wannan akwatin da ke da kai rawanin annabi Musa da sandar annabi Musa da tufafin annabi Harun da kuma at-taura da abin da ke ciki na alluna sai aka koro su a cikin iska sai gashi ya sabka a tsakanin su ina fatar mun fahimta wannan shine ma'anar tahmiluhu almalaika mala'iku suka kado wannan abu suka zo da shi sai Allah ce inna fi zalika la'ayatan lakum tabbas inna tufidu at-tawkid Allah ce inna fi zalika ba shakka a cikin wannan zance Allah ya ce la'ayatan lakum akwai abun lura ta tare da ku ai ala sidqi fi ma ji'tukum bihi min an-nubuwa wannan na nuna muku cewa abinda nazo da shi na annabtaka gaskiya ne wannan magana ce da annabi Shamuil ya musu cewa abinda nazo muku da shi fa gaskiya ne daga wa daga Allah subhanahu wataala kuma ni annabin Allah subhanahu wataala ne sannan kuma abinda na faɗa muku cewa yaki da za ku je ko ga wanda ya kamata ya cancanta ku tafi da shi watan wajen yaki shine annabi shine watan Talut ina fatar mun fahimta in kuntum mu'minin har in kun kasance masu imani bal suka ce kalmar in kuntum mu'minin dokar Allah subhanahu wataala ba wanda yake karɓa ta hannu biyu ya amsa yayi aiki da ita sai wanda ya kasance mai imani shi adamun duk dokar da kaji Allah ya ce ayi to da masu imani ne Allah yake zancan idan kaji Allah ya ce duk inda Allah zai umarni ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kaga da su aiki da masu imani kaga duk wasu ababe da kake gani suna zawwa duk wasu ababe da kake suna zawwa to ana magana ne akan su masu imani da masu imanin ake magana to a kullu in kaji Allah ya yi umarni akan abu to yi kokari ka rike shi sa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace idan kaji ana karanta alqur'ani aka ce ya ayyuhal ladina amanu to in kana da imani ka tsaya ka saurara idan har kana da imani to ka jira ka ji abinda Allah zai faɗa yace domin al'amari ɗayan biyu ne ko ya kasance umarni daga Allah subhanahu wataala Allah ya ce ku yi ko kuma nahayi daga Allah subhanahu wataala to muna roƙon Allah ya sanya mu cikin almu'mininkin masu bibiyar abinda Allah subhanahu wataala yace su aikata kuma suna aikata wa daga su kuma da ikhlasi Allah ya taimake mu sannan kuma in kuntum mu'minina har yau suka ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun gaskata Allah subhanahu wataala da kuma ran tashi alkiyama domin babban matsala da ake ta samu da mutane shine magana ta imani da Allah galibin mutane kana ganin su ne amma ba ka gane wani bai da imani sai in ya shiga cikin jarabawa wani ba ka gane baya da imani sai in ya shiga cikin jarabawa sai gano ashe bai san waye Allah subhanahu wataala kuma bal ma bai imanin da Allah ba haka Allah ya faɗa idan suna cikin damuwa Allah zai roƙa amma daga lokacin da ya fita sai ya manta da Allah subhanahu wataala to kuma akwai wanda shi ya shiga cikin jarabawa sai ya manta da Allah gaba daya wannan kuma shine wanda ya lalace a duniya baki daya. A lokacin da ka shiga cikin damuwa, a lokacin ya kamata ka ƙara koma ma Allah subhanahu wa ta'ala. Imani da Allah abane mai girma kwarai da gaske, gaskata cewa shi Allah shine ya tantanta abota ma, sannan kuma gare shi ake neman taimako, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala watan shine wanda yake rayawa, shine wanda yake kashewa, shine wanda yake dagawa, shine wanda yake sabkarwa, shike bayarwa, shike hanawa. In ya baka ba wanda ya isa ya karbe, kuma in ya karbe ba wanda sai ya baka. Amma ko mun fahimta wannan karatun, wallahi azin yayi karanci a cikin al'umma. Yau wani yana ganin kansa da kuɗi, to gani yake da dubararsa da iya kasuwancin sa da iya kwarewarsa a cikin kasuwanci, shi yasa ya samu. Kaga wannan yana cewa shi bai san waye Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wani kuma idan Allah ya jarrabe sai ya hana masa, sai kuma kaga imanin har yau ya kasa tsayuwa, sai yanzu ya koma shiga malaman tsibba da bokaye, har ma da bibiyar yan gori, wai a bashi kuɗi. Daga lokacin da mutum ya sa a ransa cewa akwai wanda ya isa ya maka wani abu na rayuwa wanda ba Allah ba, to mutum ya saki layi wallahi. Kai ran cewa arziki ba wanda yake bayarwa sai Allah, duk duniya ba mai baka arziki sai Allah. Wala ko kaga kai arziki a tsaye a ƙarƙashin wani, to wannan sila ce ba shi bane ya baka arzikin, amma arzikin ka na wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Shi kawai sababu ne, shi kawai sababu ne. In Allah ya ce sai kayi mulki da kayi aliyarsa da baka yi ba, in Allah ya rubuta sai kayi, wallahi sai kayi. Amma in kaga cewa ba za ka iya yi samun kujera ba ta mulki ko kuma ka wani abu na rayuwa, sai in ka hada guya da suwa ne, to yana nuna cewa ashe wannan abun Allah ba zai iya baka shi bane kenan ko, to kayi shirka a rayuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Kuma wannan abun mutane da yawa sun rasa wannan karatu, sannan kuma imani ran tashi alkiyama, jama'a mafiya yawa babu imani tashin kiyama ba, domin da mun yarda tashin alkiyaman nan wallahi la'adadna lahu udda, da mun yi kokari mun tanada masa ababin da ya kamata a ce an tanada. Amma yanzu zaka ga muna rayuwa ba wani abu da mutum ya shirya da kiyama, ba wani abu da mutum ya tanada wa kansa don gobe. Kuma ubangiji sai da ya kira mu fa a Qur'ani, yace ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah ya ce ya ku masu imani, kaga masu imani bane Allah ya kira, ba wanda ba sa da imani ba. Allah ya ce ku ji tsoron Allah, ya ayyuhalladhina amtaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Kadibi wannan jumlar, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, kowace rayuwa kai dubi ni ta tanada. Ni da nake maganar nan da tsaya ne wa kaina bilal, ne bincike wani aiki na gabatar don gobe alkiyama. Kai ma ka bincika, kai ma ki bincika. In ka kama hanyar to ka ci gaba, idan kuma baka kama ba to har yanzu da saura, tunda kana numfashi a duniya, yi kokari ka rike Allah subhanahu wa ta'ala, ka bauta masa, ka roki Allah kuma ya saka mutu da imani. Amma yanzu duniya ce gaba gare mu wallahi, wallahi alazim, da malaman mu da masu kuɗin mu da gwamnatin mu da wace, kowa duniya ce ya sanya ma gaba. Kawai dai a samu dai wai duniya, dai duniya kamar nan za a tabbata a duniya. Kuma sai da Allah ya faɗa fa, saboda Allah ya san dan annabi Adam, Allah ya ce bal tukfiruna alhayata ad-dunya, wallahi kun fifita rayuwar duniya, saboda ita ce shay'un malmus a gunku, ita ce kuke gani, ita ce zahiri a wajenku. Amma fa wal akhiratu khairun wa abqa, lafiya ita ce kamata mutum ya maida hankali ya fifita, ya yi tanari don wannan lahirar, don wallahi ba shakka ba makawa shi ita am abaita sai ka ji kiyama. Duk wanda ya ɗaure maka gindi, wallahi azin sai ka leƙa kiyama, sai ka je. Ba ta yiwuwa ka zo duniyan nan kai rayu a kanta, a tashi kiyama ba da kai ba, wallahi ba zai yi ba. Yadda ka rayu a duniyan nan, haka sai ka rayu kiyama, sai Allah ya tayar da kai. Kuma wallahi azin sai Allah ya bincike ayyukanmu ɗaya bayan ɗaya, dukkaninmu wallahi sai Allah ya bincike ayyukanmu, mazan mu da matanmu, wallahi kowanne mu sai Allah ya bincike sa. Allah zai ma kowa tambaya. Akwai tambayoyi guda biyar masu muhimmanci da ya kamata kowanne ya kiyaye. Za a tambaye ka rayuwarka gaba ɗaya, da ka gabatar a cikin wannan rayuwar. Ɗan uwa, ka yi shekara 50, shekara 60, 70, 80, 40, 45, 30, 35, a wa'innan shekarun global gaba ɗaya, wani abu ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala, wani aiki ka yi wanda Allah yake ƙauna. A wannan shekarunka gaba ɗaya ki auna wani aiki kai wa Allah da wanda Allah zai rada ke a cikin wa'innan ayyukan. Allah zai tambaye mu annabi ce ihtanim khamsan qabla khamsi mujriban ribar ababe guda dar kafin ababe guda dar su zo muna daga cikin abinda manzo ya fada yace ba wanda zai ketara siradi sai an tambaye shi aka ababe guda hudu za a tambaye ka rayuwarka daga lokacin da ka balaga tun rabbalaga ka da aka fara rubuta maka aikin alkhairi ko aikin sharri to turan nan Allah zai tambaye ka ne ka gabatar har zan ware da ka bar duniyan nan sai Allah ya maka hisabi akai kuma kowanne sai gona sai kai wa Allah bayani kowanne minti kowace awa kowanne wuni kowanne wasu sati kowanne wata kowace shekara sai kai wa Allah dalla dalla wallahi sannan kuma a dawo a matsayin ka na matashi samartaka ka aina ka ƙara da ita a matsayin ka na matashi kana ganin kana matashi kana jin to a wannan matsayin samartakan taka wace irin gudunmuwa ka bai wa addinin Allah kawai ba ku da sana'a sai lalata ɗiyan mutane sai zama kawai a fada a shashisha sai shan ƙwaya da sace-sace da zinace-zinace da fashi da makami a cikin al'umma wallahi za ka yi wa Allah bayani sannan kuma Allah zai tambaye ka kuɗinka kuɗi da ka kashe a duniya a ina ka samu kuma a ina ka kashe duddala a cikin dukiyarka duddala wallahi sai ka yi wa Allah bayani ga hanyar da na samu ta kuma ga inda na kashe ta in ka tara miliyar ɗari sai Allah ya bincike ka kaf dala bayan dala sai kawo Allah bayani sannan kuma sai Allah ya tambaye ka lafiyar da ya baka ni ka gabatar da ita lafiyar da Allah ya maka dama ta lafiyar sai kawo Allah bayani kaga wannan duka mun saki wannan layin yanzu kawai duniya ce kawai dai a ce ni ne bari da saka tufafi mai kyau na hau mota tsadaddiya na gina gida mai kyau na auri fararen mata shikenan kawai rayuwa iyamar mai aka tanada mata babu al'ummar manzo Allah ba ta gabanka sallallahu alaihi wasallam ba wata gudunmuwa da kake kawo cikin wannan addini sai dai balma kuke zauna kuna tsegumi a cikin addini ba masu tafiya wa'azin da masu zuwa makaranta ba su kwata da bakin sa ba an tambaye annabi Muhammad waye musulmi yace al-muslim al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin kirki musulmin kwarai musulmin nagartacce shine wanda musulmi suka kubuta daga halshensa baya fadin ashar akan su amma yanzu kai abun ma abun al'ajabi abun aikuka da al'ummar lalacewar yau duniya ba wanda ake yi da su kamar malamai sun zama to abun gigira an sai musu mota sun saida ai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kai ka dibi naka aiki kai duk kasan nan akwai wanda suka kai malamai jihadi wallahi al'azim aikin da malamai suke a kasar nan ko gwamnati kasar nan ba ta yi shi wallahi aikin da malaman kasar nan suke yi ko gwamnati kasar nan ba ta yi shi ba rana ta Allah sai su yi mata kasar nan addu'a su ne roki Allah ya kama hannun shugabannin su zuwa ga abin da yake daidai su roki Allah ya kare wannan kasar su karantar da mutane addini a koya mutane sallah a karantar da su ibadat sannan kuma a zo a dinga jin su sallah guda biyar a wuni bancin wa'azi da ake ta bancin karantar da su da ake cikin kowane fanni kake da bukata ana karantarwa a kasar nan amma yau ka je ka dibi assembly kin mu zauna suke yi wallahi ba wani abu ba wani abu ba wata cigaba su kawo a kasar amma malamai kullun cikin aiki kuma ba wanda ke biyan su kuma sun komo abin da ake zargi a cikin al'umma wallahi mu ji tsoron Allah idan ka hada kayanka da malamai kace malamai zaka dinga ja wallahi ba zaka sha alahiya ba Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu wani lafiya sai Allah ya ci aya ta gaba
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ
اللَّهُ
مَعَ الصَّابِرِينَ
وَلَمَّا بَرَزُوا
لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصرنا على القوم الكافرين
فهزموهم بإذن الله
وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
تلك آيات الله
نتلوها عليك بالحق
وإنك
لمن المرسلين.
الله يسعك مكدا الخير آرما. الله يقول فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يتعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين بل سبحانه وتعالى فلما فصل طالوت بالجنود لوكاتين دا طالوت سركين دا الله يسنيا سو دومين يفيتا دا سو وجن ياكي ويفيتو دا سو زوا دا روندو يفيتو دا روندونا يا رب دا بيت المقدس سيتي ان الله مبتليكم بنها ومن سبحانه وتعالى وتزي جربيك الله سبحانه وتعالى زي جربيك الامام الطبري عليه رحمه الله تعالى كتيوا da suka fito suka ce innal miyah la tahmilna suka ce annabi ya kai sarkin mu wanda Allah ya jagorantar da kai akan mu muna fama da matsala ta ruwa ba ma da ruwan da zamu sha fad'u Allah an yajri lana naharan ka roka mana Allah ya fitar mana da watan korama flav tabkin da zamu sha fa qala bahum sai ce inna Allah mubtaliikum binahar bai subhanahu wa ta'ala ji jarrabeku an fito da runduna wanda malamai suka ce ya fito da runduna alal aqall 80,000 ya fito da runduna mayaka sojojin yaki ai kusan mutum 80,000 za a je wajen gabzawa sun kamo hanya sai suka buƙaci ruwa sai Allah ce to anan fa Allah subhanahu wataala zai jarrabe ku ana cikin tafiya suka buƙaci ruwa sai Allah ce to anan fa Allah subhanahu wataala zai jarrabe ku binahar da tabkin ba suka ce huwa naharu baina urdan wa falastin suka ce wani tabki ne da yake tsakanin urdan da falastin wanda a yanzu ana kira shi da naharu shari'a malum suka ce a wannan ayar inna talut kana nabiyyan bi qawlihi wa suka ce ai kaga wannan maganar inna allaha mubtalikum bi nahar to tana da cewa ai shi talut shi kanshi annabi ne ba sarki bane kadai annabi ne suka ce dalilin Allah ce inna Allah mubtalikum binahar shi talibin shi ke fada masa cewa Allah zai jarrabe ku ta hanyar tarku suka ce to kaga wannan wa anna Allah auha ilayhi bidhalika Allah ne ya masa wahayin wannan suka ce a'a kafin ya fita ne annabi shi shabwi ya masa bayanin cewa fa kaji abin da zai faru da suka zo saman hanya sai ya fada masa abin da annabi ya fada wannan shi ne kauli mafi rinjayi sai Allah subhanahu wataala ya sanya jarabawa dan yabi mata tsakanin masu gaskiya imanin gaske da kuma imani na ƙarya domin a kullun farkon al'amari in aka ce za a zo to za a samu cinturo dan al'umma to kuma a ƙarshe ɗan kadan nake saura yanzu misali da za a ce za a bude makaranta anan akai sanarwa to zaka ga al'umma an yi dafifi an shiga amma ba da wata uku ka gani sai ka iske ɗan kadan ne za su tsaya haka sunna ce ta rayuwa ta dan annabi Adam farkon al'amarin za a yi cimciro do amma fa daga daurewa akan abun yana rauya sai ce inna Allaha mubtaliikum binahar kuma subhanahu wa ta'ala zai jarrabe ku ta hanyar watan tabki sai ce faman shariba minhu
falaysa minni
yace faman shariba minhu duk wanda ya sha watan daga wannan tabkin ma'ana duk wanda ya watan ya sanya bakin sa a wannan tabkin yana sharuwa ta baki irin yadda dabba take yi mutun yazo ya kwankwada ta baki ya dona kansa a cikin ruwan yana sha to falaysa minni ai falaysa min ashabi fi hadhihi alharb baya ga cikin abokanin da za su raka ni wajen yakin nan bai ci jarrabawa ba saboda wanda baya iya hakuri da ruwa to ba zai iya hakuri da haduwa da abokanan gaba ba domin fita yaki fa sai jarumi fita yaki dole sai mu ba kowa bake iya fita ko cikin mazan ma akwai mazaje kamar da alce minal mu'minina rijalun cikin masu imani ma akwai maza to ko cikin maza ma akwai mazaje akwai wanda in yaki ne ba za su iya fita ba sai sa Allah ya zargi munafikai radu bi an yakunu ma al mukhallafina al shikatu tauba sun yadda su zuwa tare da masu uzuri ba abin da ya hana su amma su kasa fita wajen yaki abin zargi ne wajen Allah subhanahu wataala to yace to duk wanda ya sha ya dole kansa a cikin ruwan ya sha to baya da cikin waɗanda za su raka ni wajen wannan yakin bayanin bai da imani baki ɗaya ba alaysa minni kamar da yazo a cikin hadisi na al-sunan cewa duk wanda yake da laysa minni man ghashana falaysa minna azuka ce ba ana nihin wai baya da imani bane kwatkwata a akwai wani murmushin imani a tattare da shi sai ce wa man lam yata'amhu
fa innahu minni
Illa man iftara
ghurfatan bi yadihi
fasharibu
minhu illa qalilan minhum
Allah ce wa man lam yata'amhu duk wanda bai dandane wannan ruwan ba ma'ana bai sha ruwan ba ta hanyar kafa bakin sa to fa innahu minni wannan shine cikin waɗanda za su raka ni zai kai labari ta hanyar tafiya abin da ya shafi watan wannan jihadin da za a fita sai ta illa man iftarafa sai wanda ya kwafata watan biyadihi da hannayensa wanda ya kwafata da hannayensa wasu malamai su karanta gharfata su karanta kuma ghurfatan duka wannan malaman qira'at suna karantawa wanda ya kwafata ya dibi hannunsa ya sa hannunsa a ruwan ya sha to wannan alama ta cewa shi zai kai labari Allah ce fasharibu minhu da aka zo fa ga ruwan Allah ya fitar a gaba gare su to sai aka samu mutane da yawa suka kasa hakuri suka dona kawunan su suna shin wannan ruwan irin yadda dabba take sha illa qalilan minhu sai ɗan kadan daga cikin su Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa sharibu ala qadri yaqinihim sun sha a ci akan cewa sannan yake in suka kafa kai wai za su koshi da wannan ruwan sannan kuma sai aka samu su daga cikin mutane kusan mutum su 1800 ne ko sai aka samu kusan mutum watan 76,000 suka jiyo daga cikin wayancan mutanen duk wanda ya sai Allah sai duk wanda ya sanya kansa a ruwan to ya tasharuwa bai koshi ba amma wanda ya dibo da hannayensa ya kwafa ya sha sai Allah subhanahu wataala ya sanya watan albarka cikin abun da ya sha sai kuma ya ji ya koshi baya da kishi amma wanda ya sanya kan sha yake yi baya koshi kuma kishi bata gushe masa haka Allah subhanahu wataala ya jarrabe su sai aka samu sun kuma daga cikin waɗannan mutanen kusan mutum 7,600 suka juyo daga cikin waɗannan mutanen sai Allah ta
falamma jawazahu wa walladina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi jalut wa junudi قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
الله يجزاه فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه lokacin da wannan sarkin da ake kira Talut ya wuce ya keta ta wannan tekun huwa shi wallazina ma'ahu da masu imani suke tattare da shi kaga wannan yana karantar da mu cewa ashe duk annabin da Allah yake turowa to Allah subhanahu wataala yake sanya mutane tattare da shi kaga shi wannan mutumin Talut yana ga cikin mutanen annabi Shamuil sai kuma ya dauki wani bangare saboda isa da sabon Allah subhanahu wataala wannan inji malama yana karantar da kai ashe addinin Allah ba za ka yi komai ba a ciki kace kai komai sai ka yi a'a zaka ja iya abun da kake iya gine kuma iya gudunmuwar da zaka iya bayarwa a bangaren ka ji kokari ka ba ka bada wannan gudunmuwar shi Allah ya san kai to Allah ya ce falamma jawazahu lokacin da yake ta wannan tekun shi Talut da masu imani a tattare da shi qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi sai wa'inda ba sa da ƙarfin guya akan yaki masu raunin zuciya wanda imaninsu bai cika cikakken imani ba sai suka ce la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi tabbas yau mu ba ma iya ba ma da ikon ba ma da ƙarfin da za mu iya fuskantar Jalut da shi da jama'arsa ba ma da power da zamu iya kawo hari mu je mutun kare sa saboda shi Jalut eh kamar da Ibn Abbas ya fada cewa ya fito da runduna kusan mutum 100 su kuma su 80 ne ko 8000 ai 80 su 76 kai sun fi su yawa wanda kusan 100 suka ce to ba ma da karfin da zamu iya fuskantar sa sannan kuma Allah ya gore musu kayan yaki suna da kayan da ake amfani da su wajen yaki kai ka san yaki fa ba runduna kade ba ce a ce ga soji kade ba shi kade ba ni a'a akwai bukatar mi kayan yaki sannan kuma akwai bukatar akwai kwarewa a cikin al'amarin dole sai an samu kwarewa sannan kuma a samu gwarajen mayaka sannan kuma a samu ingantattun kayan yaki ai da wannan ne yasa yanzu a duniya rashi take abun ta ga dama saboda hatta ita kanta America ta gano cewa ashe tana da abun da ita kanta bata da shi tana takama da FIFA mondial sai ta bayyana a zahiri cewa abun da America take iddiai a duniyance sabanin haka ne domin da tabbaci akwai abun to da ta fuskanci rasha amma sai ta kasa kuma wannan dan Allah ya nuna cewa mu musulmi shiga cikin tetayen kawo na mu al'amari na Allah subhanahu wa ta'ala ne mutukar akwai hadin kai sannan kuma muka zamanto al'umma daya to babu abin da ba za mu iya fuskanta ba a rayuwa haka mutanen Talut suka yi wayanta mutanen sun fito mutanen Jalut ga su da kayan yaki ga yawan adadin mutane kaga ashe yawan al'umma shi menene na'am yawan al'umma rahama ce wallahi jama'a tarin al'umma alkhairi ne rahama ce amma abun mamaki da gwamnatin kasar nan muna fatan Allah ya shirye ta Allah ya kawo sauƙin al'amari a ciki wai fada ake yi da yawaita al'umma wai akwai croissance demographic kace huka dukan mu nawa ne dukan mu yanzu ka dibi misalin zaben da aka yi a shekarun satin da gabata wancan a Najeriya mutane suka yi zabe suka cancanta su yi abun nan su yi su jefa ƙuri'a saboda miliyan 80 jihar Kano kadai miliyan 5 gare ta duka ni da aka yi zabe na wannan na 2021 da aka yi zabe 2021 duka Niger mutum miliyan 5 suka yi zabe yawan al'umma rahama ce dan Allah da rashi bata da mutane ta kai labari a yakin take a yanzu haka za ta kai labari ba ita kanta America da take takama da shi daga cikin abin take takama da shi akwai yawan mi yawaita al'umma me yasa ya shin tayi ta fanka a duniya ta zamanto zakaran tara a duniya kowa yana kallanta yawan al'umma ce me yasa kaga Najeriya mu a Africa ta zamanto uwa gare mu alan yawan al'umma ne kusan miliyan 120 da wani abu mu duka Niger wace miliyan 25 ba duka Niger kaf in ma za a kirga da kajin mu da tumakin mu da duk gaba dai ba mu wace miliyan ba wa kai miliyan 50 duka kaf ba mu miliyan 50 amma kuma a haka mun yawa so ake ku ta rage aihuwa matan ku ku rage a ku ta shiga musu finil da allura da tiyo in ya so aihuwa dai bi ma'aihuwa ta lalace sai a cire ayyadan sai a ce ba ta iya aihuwa wannan abin da ake ta fama da shi kenan kuma wallahi turawa sun zubo kudi na fita hankali an fi shekara 10 ana wannan da'awar a kasar akan ya kamata ku rage aihuwa mata kuna wahala ga ciki ga goyo kina jaye da wani kush kenan ku ba ku hutawa to jama'a al'umma rahmaci shi da suke cewa ay la taqatalana al-yawma bi jalut wa junudi suka ce bamu da karfi akan jalut da mutanansa saboda mu ɗan kadan ne sun fi mu yawa قال الذين يظنون انهم ملاقى الله sai wayin suke tsammani suka yi kusuwa suke da yaqini yazunu bi ma'ana suna da yaqini annahum mulaqullah cewa za su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana wannan yaqi fa idan aka fito to za su mutu za su yi shahada kuma su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala suka ce kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira nawa al'amari na duniya ya wakana tawaga ek kadanni jama'a kadanni ta ci nasara akan jama'a mai yawa al'umma kadanni ta yi galaba akan al'umma mai yawa bi iznillah da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ashe abun da ya kamata mu nema taimakon Allah ne kada mu dora da yawan mu taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ne sai Allah ya ce wallahu ma'as sabirin ubangi subhanahu wa ta'ala yana tare da masu hakuri ashe da daga cikin alamun cin nasara a rayuwa alama ta cin nasara a rayuwa duk abin da kake so ka ci nasara a kansa to ka zama mutum mai hakuri duk abin da kake so ka kai da cin nasara a kai to dole sai ka zama mai hakuri za a zage ka za a yi maka ashar za ka ga walakanci kala kala daban-daban a rayuwa amma wallahi sai ka hakura idan ka hakura sai abin ya zama to tarihi abin ba da labari a ƙarshe malam akwai wani abu da ya faru da wace baiwar Allah wadda ba musulma bace kirista ce tana rayuwa a cikin garuruwan musulmi abunda take yi shine tana zuwa tana bara tana zuwa tana aikato a gidaje domin ta samu ta kula da ƴaƴanta karatu iya gare ta sun kai 5 ta sa su a makarantar boko suna karatu take dauke da wani karatun su za ta je ta yi aikato ta sayar da tuwo ta je ta dauko kaya wajen musulmi ta sayar da musulmi ta samu riba haka take yi tana rayuwa a sannu-sannu malam a ƙarshe yanzu da ta yi hakuri sai aka waye gari cikin ɗiyanta akwai doktora likitanci akwai injiniya a kaza akwai a kaza akwai zalla za ta sake tallato ta sake wani tallato da ka duk abin da hakuri bai kawo ba a duniya to gaggawa ba ta kawo sa ba zaman to masu hakuri sai mu ci galaba a wannan duniya da alkiyama kuma Allah ya yi alkawali idan muka hakura to Allah zai taimake mu da duk abin da muke da bukata a rayuwa ya Allah ka sanya mu cikin masu hakuri kuma hakuri shine gishirin zamantakewar rayuwar duniya duk abin da aka baka a duniyan nan idan aka cire maka hakuri to baka more rayuwar nan ba ya Allah ka arzita mu da hakuri ya Allah ka sanya mu cikin masu hakuri kuma ka ba mu ladar da kake baiwa masu hakuri kuma ka sanya ya zamanto ɗabi'a ce za ta kai mu zuwa ga aljanna a cikin yardarka Allah subhanahu wataala ka gafarta mana kurakuran mu abin da mun ka faɗa daidai ya zamanto gaskiya Allah ka ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ka gafarta muna ya Allah ka ƙara rayu albarka a rayuwar mu ƙara albarka a zuriyarmu ƙara albarka a karatunmu da dukiyarmu baki daya ya Allah wannan ƙasar kaga irin halin da muke ciki ya Allah Allah kai ke karewa Allah ka kare mu Allah ka iya mun abin da ba ma iya kawo mu duk mai bukata ta addu'a ta alkhairi Allah ka biya masa duk mai wani kudiri na alkhairi a zuciyarsa Allah ya cika masa fatarsa duk wanda ba shi hana ma zama cikin gari Allah ka biya masa Allah ka sa mu wanye da wannan duniyar lafiya Allah ka sanya ƙarshen mu yayi kyawu ya Allah ka hada mu da shugaban halitta annabi Muhammad a cikin aljanna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.